sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 24 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke da farko a cikin shirin, za a ji cewa babbar jami'ar Andre Salifu ta da magaram ta samu wani babban ci gaba abin alfahari ga jamhuriyar Niger, inda wasu malamanta na fannin kiwon lafiya suka lashe wata gasa da ta hada kasashen Afirka da dama. Sannan za a ji cewa adadin 'yan majalisar dattawa da za su yi bankwana da majalisar bayan karewar wa'adin suna kara karuwa.
Kuna murna sosai saboda abokanmu uku cikin gari da suka je wannan konkurin, Allah Ubangiji ya sa sun samu wannan konkurin.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafar da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Suleiman mun bar maki gabatarwa. Akwai mu da sharhin jaridan Ghana, amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran. Wani bincike da aka kaddamar a wata daddadiyar masujadar Kirista da ke Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, da wasu karin wuraren ibada, ya dada tabbatar da cewa hukumomi a Ukraine ba su yarda da wasu shugabannin daddadiyar dariƙar Kirista ta Orthodox da ake masu ganin masu ra'ayin Rasha. Duk wadda yakin da Rasha ta shafe watanni tara tana yi a kasar ba. Binciken da jami'an tsaro na farin kaya da 'yan sanda suka kaddamar a masujadar Pasek Lavra, ɗaya daga cikin wuraren ibada na daddadiyar dariƙar Orthodox mafiya tsarki a birnin na Kyiv, lallai bakon abu ne. To amma ba haka kawai ya faru ba. Sashin leken asiri da bangaren yaki da ta'addanci na kasar ta Ukraine jiya Laraba sun bayar da rahoton cewa jami'ansu sun binciki gine-ginen majami'u 350 ciki har da wasu wurare da wata masujada da ikkilisiya a yankin Rivne mai tazarar kilomita 150 yamma da birnin Kyiv. Rasha ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama kan bangaren samar da wutar lantarki na kasar Ukraine jiya Laraba, inda sojojin na Rasha suka nuna alamar niyyarsu ita ce kuntata ma 'yan Ukraine yayin da ake shiga lokacin sanyi na winta. Hukumomi a Kyiv, babban birnin kasar ta Ukraine, sun ce mutane uku sun mutu a wani harin da ya rutsa da wani bene mai hawa biyu. Jami'an gwamnati sun ba da rahoton daukewar wutar lantarki a birane da dama, ciki har da sassan Kyiv da kuma Moldova makwabciya. Magajin garin Kyiv, Vitali Klitschko, ya aika da sakon Telegram mai cewa an auna ɗaya daga cikin madahun abubuwan samar da komo da rayuwa a birnin kasar, inda wani mutum ya ji rauni. A birnin Lviv na yammacin kasar, wanda ke daura da kan iyakar kasar Poland, magajin garin ya ce lahirin birnin ya rasa wutar lantarki. Ko da yake nan take ba a bayyana adadin wuraren da aka auna ba. Cin kwallon da wasu 'yan maye gurbi su biyu na kasar Japan, wato Ritsu Duan da Takuma Asano, a cikin minti 15 kawai da ya rage, ya baiwa kasar Japan galabar bazata cin 1-2 kan Jamus, wadda sau uku wato ko hudu take zama zakara a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a rukuni na E na zangon bude gasar jiya Laraba. Da farko 'yan wasan Jamus sun fi birgewa a dandalin wasa na kasa da kasa na Khalifa, kuma sun fara nasara cikin minti 33 a wani fanariti da Ikai Gandagon ya buga musu, wanda mai tsaron gida na Japan Suchi Gwanda ya janyo masu. To sai dai Jamus ta kasa cin kwallo na biyu, gashi kuma Japan ta takura ta a rabin filin wasa na bangaren Jamus, ta yadda har Duan ya ci kwallo ma Japan. aka zama ɗaya da ɗaya. Bayan minti takwas kuma sai Asano ya ci ƙwallo na biyu ma Japan. Wannan kashi da aka baiwa Jamus shine na uku a jere da shahararriyar tauraruwar ta ɗanɗana a wasannin buɗe gasa bayan da ƙasar Mexico ta make ta a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2018, sannan kuma ƙasar Faransa ta ɗibge ta a gasar cin kofin Turai ta wato ta shekara ta 2020 ko Euro 2020.
A gaida Ibrahim, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniyan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Babbar jami'ar Andres Salifu ta da magaram ta samu wani babban ci gaba, abin alfahari ga jam'uriyar Niger, inda wasu malaman ta na fannin kiwon lafiya suka lashe wata gasa da ta hada kasashen Afirka da dama, yayin da likitoci guda uku suka samu matsayin manyan farfesa a fannin kiwon lafiyar. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari tana dauke da karin bayani.
An yi gasar ne a fannin kiwon lafiya, inda malamai uku suka zamo manyan farfesa da suka hada da Dr. Altini, Dr. Mamman Sani, sai kuma Dr. Hassan Jangole. Habu Umaru shine babban jagora na jami'ar Andres Salifu ta da magaram.
Muna murna sosai saboda abokan mu uku cikin biyar da suka je wannan konkurin. Allah Ubangiji ya sa sun samu wannan konkurin. Wannan shi konkurin da ake yi duk kasashen Afirka ne suke gamuwa, kowa ya kawo gwanin shi a buga. Wannan lokacin da aka yi wannan shekara motionin lakon 395 ne suka gamu na duka Afrika suka buga. A cikin da aka yi mu mutum biyar muka kai, Allah mai ya sa uku suka samu wannan jarabawai. A wannan na motionin medicine ne aka yi.
Dr. Mamman Sani Rabiu Dankanta, daya daga cikin waɗanda suka lashe wannan gasa, ya faɗi muhimmancin wannan matsayi da suka samu.
Murna ce ta jiha da magara. Shi wannan aka samu professor guda babban kariya ce ga al'umma. Da babban ilimi ne, to ba ɗaya ba yanzu har biyar gare mu, da mutum biyu gare mu professor, yanzu mun zama mu uku. Sai sa kowa yake murna, ake jin daɗi, saboda babban anhwani ne ga jami'a, babban anhwani ne ga likita, babban anhwani ne ga al'umma da magana. Wannan konkurkin a Abidjan kin mun wajen 395, amma mu Niger mun 15, amma mutum 12 suka huce, ba ta samu haka ba. Zai ba mu damar mu ƙara horozuwa da kyau. Horon da za a bada gangariya ne shi, ko in ka ba yara horo gangariya za su koyi aiki mai kyau. Yaro ko ya aiki mai kyau zai iya fitowa ya zama babban doktor. Shi ko doktor zai kula da jama'a, al'umma za a cece ta.
Wannan gasar dai ba karamin aiki bane kafin a same ta, cewar Rector Habu Umaru.
Shi ne medicine shekara biyu zuwa shekara biyu ne ake yin shi. Wannan shekara a Abuja ne aka yi shi, Cote d'Ivoire. Wannan konkurin abin da ya kamata a ce abu ne mai wuya sosai, saboda yana tambayan mutum ya zamanto wani lokaci iyalin shi ma sai ya dan kebe musu da samu ya shirya wannan konkurin.
Shi kuwa Yakuba Umaru, dalibi a jami'ar Andres Salifu ta da magaram, cewa yayi ba karamin alfahari bane ga al'ummar da magaran da ma jamhuriyar Niger, la'akari da muhimmancin da kiwon lafiya yake da shi.
Kinan abin alfahari ne a wajen mu, abin ne ci gaba samun professor a fannin kiwon lafiya, ba ho doctor ba, professor a fannin kiwon lafiya. Ina ga ba a nan Niger ba ko a kasashen da suka ci gaba, a nan dai nahiyar Afrika ba karamin ci gaba bane, musamman ga jiha irin ta da magaram mai babban asibiti, wanda idan kuka bi da babban asibiti ta Yamai ta da magana za ta iya zawa ta biyu. Ana iya bakiyar mutane daga Maradi, daga Agadez, daga Difa, da har ma a Najeriya da dama suna zawa na asibiti ta Dutse tana da magara. Kuma dukkan su wannan malaman jami'a da suka zama professors suna aiki kuma a wannan babban asibiti tana da magara. Kenan ba karamin ci gaba bane ba ga al'ummar jihar da magaran baki daya.
Wannan matsayi nasu zai taimaka ainuwa babbar asibitin ta jihar da magaran, kasancewar farfesan uku dukkan su suna aiki a can. Tamar Abari, murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abadi, yanzu kuma ga Ibrahim da kashi na biyu na labarin duniya.
To Hanifa, yayin da ake ci gaba da takaddama kan dacewa ko rashin dacewa, majalisar dokokin jamhuriyar Niger ta ƙaryata zargin cewa 'yan majalisar sun fara wani yunkuri na ƙarawa kansu kudaden allowance, duk wada yanayin talauci da tsadar rayuwar da al'ummar ƙasar ke fuskanta, a wani kuma lokaci da matsalar tsaro ta addabi dubban 'yan ƙasar a sassa daban-daban. Wakilin sashen Hausa a birnin Yamai, Sula Barma, ya fara da jin bayanin ƙaryata zargin daga shugaban kwamitin majalisar mai kula da sha'anin doka Mallam Kalla Muktari, wanda ya ce
abinda an ka yi rubutu ne an ka yi saboda kiyaye abinda ba daidai ba cikin tahiyar da aiki. Tun yau da shekara 10 ake yin shi, akwai wa'ansu kuɗi da ake badawa cikin wani fanni, ba wannan fanni ya kamata a bada su ba, cikin wani fanni ne ya kamata a bada su. Kenan an ka sake juya rubutu don shi koma daidai yadda yake, ko da bincike ya zo babu shamaki, babu matsala ta adiba a galalle aikin assembly tana shi kan yadda ya kamata. Duk shekarun da sun kauce tunda an kai assembly ga ta kasar nan ba ta binciken ta ba cikin aikin da take yi. Gare mu ne za a farawa, kuma mu mun kace a fara da gare mu, saboda kowa shi kiyaye amana wadda kasa ta bashi, shine mun kai yau. Ba mu ƙara dala ba, ba mu rage dala ba cikin albashin.
Ta hanyar wannan zama, majalisar na kokarin wanke kanta daga zargin da take fuskanta. Dalili kenan ra'ayoyi suka zo daya a tsakanin ƴan majalisar na bangaren Rinjaye da na Adawa game da wannan magana ta gyaran fuskar dokar kudaden alawus.
Dukansu yau kaji su yi magana, sun ce sun bincika sun ga doka yadda mun garbuta ta, dala ba ta karu ba, dala ba ta rage ba. Kuma dukanmu mun daga hannu mun ce mun yarda da wannan doka tunda bata saba ma irin alƙawullan da mu mun kasa a zuciyarmu ba, ko kuma su wanda sun kasa ga zuciyarsu. Kenan duk wani mai karra kalzon kurege ya zo ya karanta doka, ya ga abin da doka ta ce, kuma ya bincika ya ga menene ake canza, menene ake yanzu, zai ganin babu abin da ya canza.
Aikin dan majalisa wani abu ne da ke ta halaka akan maganar kare haƙoƙin jama'ar ƙasa. Sanin mahimmancin wannan matsayin ne yasa ƴan majalisar rokokin Niger ke da mafi karancin albashi idan aka kwatanta da takwarorin su na ƙasashen yammacin Afirka, inji Honorable Bukari Sani Zilli.
Abinda ake samu din nan, Allah Ubangiji ya mushi albarka. Duk da yake in ka dauka a cikin ƙasa 15 ta ECOWAS, ƴan majalisar Niger su ne suke da karamin albashi. Kenan ba abu bane ba wanda shi ana yin shi don kuɗi, a'a. Doka ta ce duka madan majalisa guda za ya wakilcin mutum 100,000. Abinda ya kamata fara yi ya tabbatar da kan cewa ke mutanen nan nashi an tabbatar musu da lafiya, ba su da yunwa, yaransu suna makaranta. Na hudu, lalle kasar Niger an tsare ta da kyau.
Sabon tsarin biyan kudaden allowance din da aka yi muhawara a kansa a wannan Laraba 23 ga watan Nuwamba ya samu amincewar dukkan ƴan majalisa 151 da suka halarci zauren majalisar, kafin a nan gaba a gabatarwa bangaren zartarwa kudirin dokar don tabbatar da shi a matsayin doka, ko kuma a maido da shi don sake yi masa karatu na biyu.
A gaida Sila Barma, wani manajan babban rukunin kantunan nan na Walmart ya zaro bindiga yayin wata ganawa ta yau da kullun ta ma'aikata. Ya yi harbin kan mai uwa da wabi a wani kantin kamfanin da ke jihar Virginia ta nan Amurka, ya kashe mutane aƙalla 6. Ɗaya daga cikin munanan harbe-harbe cikin kwanaki 4 kawai a ƙasar, a cewar 'yan sanda jiya Laraba. Lokacin da 'yan sanda suka isa kantin wanda ke Chesapeake, birni na biyu a girma a jihar ta Virginia, sun tarar da mutumin a mace, hukumomi sun ce ga dukkan alamu shi ya kashe kansa. 'Yan sanda na ƙoƙarin gano abin da ya harzuka shi. Wani ma'aikacin Walmart ya bayyana yadda ya ga mutane na ta zubewa lokacin da mutumin ke buɗe wuta ba tare da cewa komai ba.
A gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu leƙa Najeriya, inda rahotanni ke cewa adadin 'yan majalisar dattawa da za su yi bankwana da majalisa bayan ƙarewar wa'adinsu ke ƙara ƙaruwa. Wannan na zuwa ne bayan wani hukunci da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke na hana tsohon gwamnan Kebbi Sanata Adamu Alero da tsohon jagoran majalisar dattawa Sanata Yahaya Abdullahi yin takarar kujeran sanata a zaben 2023. Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani.
Rikicin takarar kujerun sanatoci a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ya biyo bayan shigowa jam'iyyar PDP na tsohon gwamnan jihar Sanata Adamu Alero da tsohon jagoran majalisar dattawa Sanata Yahaya Abdullahi, bayan da jam'iyyar ta riga ta kammala zaɓuɓɓukan fitar da 'yan takara. jam'iyyar ta PDP a jihar ta sake gudanar da zaɓukan fitar da 'yan takara a wasu mazaɓu, inda aka zaɓi sanata Adamu Aleru a matsayin ɗan takarar sanatan Kebbi ta tsakiya bayan Haruna Sa'idu ne ya ci zaɓen tun daga farko, inda aka zaɓi sanata Yahaya Abdullahi ɗan takarar sanatan Kebbi ta Arewa. An shigar da ƙarar sanatocin biyu, inda babbar kotun tarayya da ke birnin Kebbi ta baiwa Haruna Sa'idu takarar Kebbi ta tsakiya, shi kuma Sani Bawa Argungu aka bashi takarar Kebbi ta Arewa. Sai dai sanata Adamu Aleru da sanata Yahaya Abdullahi sun ƙi aminta da hukuncin kotun farko suka ɗaukaka ƙarar. A hukuncin da alƙalan kotun ɗaukaka ƙara su uku suka yi, wanda mai shari'a Muhammad Danjuma ya karanta, kotun ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar ta tabbatar da hukuncin kotun farko. Jagoran lauyoyin masu ɗaukaka ƙarar Barista Ello Katine Sanusi ya ce za su yi nazarin hukuncin da kotun ta yi.
Don haka ba mu sanin menene matsayina akan waɗannan judgment ɗin ko kuma akan waɗannan abin nan issue din maka da su, sai mun ga judgment ɗin abin da kotun ce.
Kamar menene kuke kalubalanta?
Akwai abubuwa da yawa ciki. Akwai issue abubuwa na maganar issue ɗin cewa kotun ta yi case ɗin wanda ta yi shi ba ka kamata ta yi shi ba. Da document ɗin da aka yi su gaban kotu ba su ya kamata ta yi su ba. Abubuwan da ya kamata a jiya ba su an ka jiya ba. Mai take ɗin shi na sama. Amma dai ina gaya maka yanzu za mu yi sama ga wannan case ɗin insha Allah kamar da ainihin client na mai ba instruction.
Shi kuwa ɗaya daga cikin lauyoyin waɗanda ake ƙara, Muhammad Mansur Aliyu, cewa ya yi.
To hukuncin kamar yadda shi mai gidan ya faɗa shi ne adalci. Mutane ne suna wata jam'iyya aka yi primary election. Yanzu kuma aka zo aka yi riga ya ci aka bayyana sai suka bar wacce jam'iyyar suka dawo wata sabuwar jam'iyya. To sai kuma a ce a kwace a ba wancan. To kamar dai abu ne daga masu karfi da mara karfi, sai kotu ta tabbatar da gaskiya, ta tabbatar da mara karfi da kujerar shi.
Har wayo kotun ta ɗaukaka ƙara ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar da ɗan takarar gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya shigar gabanta, inda ke kallubalantar hukuncin da babbar kotu ta Gusautai na sanya a sake yin zaɓen fitar da gwani bayan na farko da aka yi wanda ya lashe. A hukuncin kotun da mai shari'a Muhammad Shu'aibu ya karanta, kotun ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar, inda ta ce bayyar da ya yi ga umarnin kotu na farko na shiga zaɓen da aka sake yi ya nuna cewa cigaba da biyar ɗaukaka ƙarar tamkar raina kotu ne. Loyan wanda ya ɗaukaka ƙarar Barista Nasiru Sahabi Tambuwal ya yi tsokaci akan hukuncin.
Mun so gaskiya mu samu nasara ga wannan appeal domin ya kasance PDP ta samu ɗan takarar gwamna a Zamfara State. Amma kuma wannan ba za mu iya cewa wannan abun hukuncin ya tsaya ba. Tunda a constitution na Najeriya kundin tsarin mulki ya ba mu dama, muna dama mu yi appeal zuwa ga kotun koli wato Supreme Court.
Shi kuwa lauyan mai kariya Ibrahim Shehu, wanda ke neman zama ɗan takarar gwamnan jihar ta Zamfara Indiana Anaka, ya ce hukuncin an yi shi cikin adalci.
I am joyous and I know my client is also joyous.
Yanzu da wannan hukuncin na kotun ɗaukaka ƙara na hana sanata Adamu Aleru da Yahaya Abdullahi takara, ya nuna an samu ƙarin sanatoci da ke aiki yanzu waɗanda watakila za su yi ban kwana da majalisar nan da 'yan watanni masu zuwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Kada a manta, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu je ga shiri na gaba, mu shakata da wannan. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda domin Suleiman Mumini Barma ya gabatar da shiri na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma.
To a yau shirin zai nufi daya daga cikin kasashen Afirka ta tsakiya don duba yanayin rayuwar masu bukata ta musamman a wannan yanki, inda wakilin sashen Hausa a kasar Kamaru Muhammadu Rabi'u Dangba ya tantauna da wani gurgu da ya yi fice a sha'anin kasuwanci a garin Gaundare bayan fama da faduka tashi irin na zaman duniya. Barin koma gefe in barku da Malam Muhammadu da bakonsa.
Jama'a assalamu alaikum, ni dai sunana Malam Awal Gurgu, na taso ne daga garin Ikkun Najeriya, nazo kasan Marwa, nazo na juma kasan Marwa ne zuriya dai har na gangaro Gaundare cibiyar Adamawa da ni da iyali na. Yanzu dai ina zaune a garin Gaundare ana gudanar da harka na yau da gobe.
To Malam Awal, a lokacin da ka taso wani irin alal misali sanji ka gani na yanda kake tafiyar da rayuwanka a can gida Najeriya da yanda kuma rayuwan ta koma a yau a nan kasar Kamaru?
Na'am, sanji dai akwai shi da yawa. Yanda nake tafiyar da rayuwana a can gida, rayuwa ya tabbata ne akan roko da bara. Da muka zo kasan Marwa da yana ci gaba da roko da baran, she na ga yanayin kasan Kamaru daban take da na gida. A kasan Kamaru dai komin na kasanka zaka samu abin da zaka dogara da shi. Shine na kama wani dan aiki na hannu, na soma gyaran takalma, ina gyaran takalma, she wani makwabci na ya bani fili na soma noma a can Marwa tukun, ina noma gida, ina yi har rayuwa ta kani kasan Gaundare. To da nazo Gaundare hamma nazo na samu wayansu ƴan uwa na kasasu na can gida da ban san su a gida ba. Yau da gobe she muka saba da su a nan Gaundare, muka san ma a she gari ɗaya muke, muka taso nace musu to dogaro da bara ba zai yiwu ba, kowa ya tashi da ya duba abin da zai yi. Haka dai a hankali har na fitar da su cikin bara, kowa ya kama abin da zai iya yi. Kamar Malam Kabiru Makaho, na fitar da shi cikin bara, gashi dai makaho ne amma ya samu wani dan sana'an shi, shi ma yana yi.
Na fahimci Man Awal, noma dai ka tahallaka da ita, shin noman ana wato hada ta ne da kasuwanci ko kuma noman dai kawai zalla ake ba tare da hada da wani abin daban ba?
Ka san Malam Rabi'u, asalin rayuwa in ka santa ita duk abin da zaka nema, abin da zaka ci ka rufa maka asiri kake nema. Shi noman da nake don in rufa maka na asiri da iyali ne, na noma ana samun abin da za a ci har ya kai yau da gobe, ana noman ana ci kuma ya saura, wanda ya saura ana dan sayarwa, haka har aka samu jari, aka kama ma wani kasuwancin, aka samu ana dan saye da sayarwa, abin da ya bunƙasa sosai. Tun ma ana sayarwan har ya dama ina sayen amfanin gonan wa'ensu in kuma sayarwa, har na da dai babban dan kasuwa ne ma a fannin kayan abinci. Tun ina nomawa ina ci yana saura in sayar, har ina sayen na wa'ensu ma amfanin gonan ina sayarwa har na kama shagona. Yanzu dai an fi sani na da Malam Awal mai masara ba Malam Awal Gurgu ba.
In muka dan koma ba domin mu yi maimai, mafi yawa dai sun fi sanin Malam Awal mai masara. Masaran kuma ba wai Aman Awal na saya ne a wani waje domin shi yazo ya sayar ba, shi da kan shi yake noma. Shin zaka iya gaya mana kadada nawa ne wato gonan naka?
To ka san mu mun taso daga arewa, mun fi gane sha'ani da sha'aninmu na arewa, amma a nan naji ana kiran da abin da ekta. To dan fili aka bani guntu, ina yi kaman da nace ma a baya don abinci, aje a zo yau da gobe naje na neme she ta koma sana'a, naje na samu wani babban gona kaman da nace ma su ƴan nan suke ce ekta, na samu je ekta 10 ina masara na. To har da aka sanni a sha'anin masara ya zaman to ma kai zaka zo ka noma masaran ka rasa ma waje sai ya sheka ganni, don ni na dade abin na bunƙasa, abin shi ya zaman to yanzu shi gonan na wani na bari, wani na noma wani in saya, ni na fita harkan noman ya da ina siye ne, na kama shago don kowa ya noma masara je kira ni ce min to akwai masara ka zan kirga kudin shin bashi kudi, dai na zaune ma Rabi'u yau da gobe kudi na zaune a banka dai ka noma ne, ka kira ni ka fada min ce buhu nawa ka noma, ka zo in kirga kudin kan baka ne kuma ina sayarwa.
To a yanda kake noman kan, shin noma irin na dacen irin na iyaye da kakanni ake, ko kuma a'a noma ne wanda ake da kekuna domin ganin cewa abin ya bunƙasa kuma an samu amfanin gonan yanda rai yake so?
Allah na tuba, ai komai a farko yana da wuya ma Rabi'u, da na soma dai noma ne da bano, wannan ana neman abinci ne, ana so kada a dogara da nakasa da bara, ana neman abin da za a ci, ana yi abu kuma ya bunƙasa ba. To ma Rabi'u, ekta 10 nan da na gaya maka noman kakanni ne, shi dai aljanu, an nemi dai abin zamani ana noma da shi. To na kasa ma Rabi'u iri-iri ne, yanzu kaman Mahan Kabiru Makaho ai ba noman yake ba, shi sana'a yayi wanda zai iya gano rashin lafiyar shi da na kasan shi, yanzu kaman kuturu shi yaje ya noma.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe zamu zo da cigaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin Malam Awwal mai masara na garin Gaudare da wakilin muryar Amurka a kasar Kamaru Muhammadu Rabiu Dangba, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
A gaida Suleiman, yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar The Chronicle da kuma sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shine Aisha Juan ta dakatar da lauyanta Efa Dati a matsayin mai tsaya mata. Jaridar ta ce Justice Lydia Osaimafo, wadda ke shari'a a babban kotun miyagun na ayyuka a nan Accra, an maida tunaninta ko kuma dai tafakurinta baya, yayin da Miracle Atachi da ya Odum suka gabatar da kansu a matsayin lauyoyi na N1 mai lakabi Aisha Hua, yar kasar China da ta yi wa ta yi tsaki a cikin harkokin haƙan ma'adinai ta ɓarauniyar hanya da ana ake cewa Galamsi, a bisa la'akari da cewar lokacin da duk ƙaramin lawyer ke wakiltar wani a kotu, to yana iya gabatar da kansa ko ta gabatar da kansa a matsayin mai riƙe da babban jawabi. Makarrabai, ko zuri'an Jerry John Rawlings na fa mutuwa. The Herald ce ta rawaito wannan labarin. Jaridar ta ce a lokacin da Akosibechi ya haɗe da Kujicikata Kofi Awono Pive Oben Amabenyi Wado da sauransu, Professor Akosibechi ɗayan shahararrun waɗanda sun kai mulki ƙarƙashin gwamnatin Provisional National Defense Council PNDC da Jerry Rawlings ke shagora wurin fafatakar da sun kai har aka samar da jamhuriya na kuɗu, ma ya amsa kiran Ubangijinsa, ya haɗi da sauran shugabanni na PNDC da mambobin National Democratic Congress NDC waɗanda sun kamutu a baya-bayan nan. Jerin waɗanda sun kamutu sun haɗa da JJ Rawlings, wadda shi ne ya fi duk sauran shugabannin ƙasar nan jagoran ƙasar a lokaci mai tsawo. Sai Captain Retired Kujicikata Paul Victor Oben da aka fi sani da PV Oben da kuma Professor Awuno. Saura kuma sun haɗa da Mrs. Amabenyi Wado da Nuema Donko, wacce ba a bisa ba tukun. Kudin gina majami'ar ƙasa ya samu amincewar majalisar dokoki, ofuri'ata ne ya faɗi haka kuma jaridar Ghanaian Times ta ruwaito. Jaridar ta ce ministan kuɗi Ken Ofuri'ata ya faɗa cewa duk biyar da ya yi na kuɗin aikin na majami'ar ƙasa halattattu ne, game da abin da ya ce biyan kuɗin da aka yi halattattu ne na ɗauran wato haƙoƙi da ke a wuyan gwamnati wadda aka zantar, ba daga kuɗin ƙasa ba. Yana amshi ne ga zargin da ake cewa ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar na biyan kuɗi da ya tallafa wa gina majami'ar ƙasar Ghana, ban ɗauki wani kuɗi daga gidauniyar kuɗin ƙasar na biya kuɗin gina majami'ar ta ƙasa ba, yana mai jaddadawa. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaice, cin kwallo da wasu ƴan maye gurbi su biyu na ƙasar Japan, wato da Ritsud wanda ta koma Asano a cikin minti 15 kawai da ya rage, ya baiwa ƙasar Japan galabar bazata na cin 2-1 kan Jamus, wadda sau hudu take zama zakara a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a rukunin E na zangon bude gasar jiya Laraba.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya taya ni gabatarwa, sai Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake ce a wuni lafiya, ma'assalam.